Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa a Najeriya an yi wani taron ganawa kan yadda za a ƙara samar da fahimta tsakanin musulmi da Krista. Taron da ake ganin ya kawo ƙarshen takaddamar da ta biyo bayan ƙorafin da kungiyar kanta yi bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya makonnin baya.
Wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya sai kaga an fahimce shi a hagunce, to ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare.
Za a ga jawabin shi mai alfarma sarkin musulmi ya yi jawabi na dattaku, kamar ma wancan abin bai faru ba, ya yi masa lale da mara ba.
Yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riƙa bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin musulmi da kristan Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Muna tafi da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masaurare, assalamu alaikum. ‘Yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da Hillary Clinton kowanensu ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin Amurka da kuma rawar da gwamnatinsa za ta taka game da harkokin ƙasashen waje idan suka kafa gwamnati. Kowanensu yana magana ne a wajen muhawarar da suka yi na yakin neman zaɓen da suka yi wanda suka yi a daren jiya Litini gaban ɗimbin masu jefa ƙuri'a kafin ranar jefa ƙuri'ar da za a yi ran 8 ga watan gobe idan Rabbana ya kai mu. A wajen muhawarar, Trump ya sake nanatawa cewa Hillary ba ta da wadataccen ƙoshin lafiyar da za ta iya zamowa shugaban ƙasa, kuma da yawan manufofinta ya haifar da matsaloli da yawan gaske da suka addabi ƙasa ciki ko har da barazanar da ƙungiyar IS ke yi wa ƙasa. Amma ita ko Hillary cewa ta yi manufofin tattalin arzikin Trump ya fi yi wa masu hannu da shuni sauƙi maimakon masu matsakaicin ƙarfi. Hawa kuma ta ce bai son ya bayyana kuɗin harajin da ya kamata ya biya saboda bai da arzikin da yake ƙirarin yana da shi, ko kuma yana ɓoye wani abin da bai son jama'a su sani, wanda yana iya zame masa matsala idan aka zaɓe shi. Clinton ta bayyana wa ɗimbin masu sauraronta cewa ta tafi ƙasashen duniya sama da 100 domin tattaunawa akan yadda za a samu zaman lafiya cikin lokacin tana sakataren harkokin wajen Amurka a zagayen mulkin shugaba Obama na farko. Sai dai Trump ya ce duk da yake tana da ƙwarewa, amma ƙwarewar nata mara amfani ne. Hawa kuma ya soki lamirin yarjejeniyar matsayar da Amurka da sauran ƙasashe biyar suka cimmuwa game da ƙasar Iran akan sarrafa makamin nukiliya. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce sun kammala gina kashi 20 na ofisoshin da ke bakin iyakar ƙasar da ke da iyaka da ƙasar Afghanistan da ake cewa yana sakewa gaga. Wannan ya sa ƙasar ta Pakistan ta yi kira ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da ta ɗauki matakin da ya dace domin hana 'yan ta'adda shiga ƙasar ta Pakistan. Makwatan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawanci tsaunuka ne sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayyar da 'yan ta'adda da masu fasa ƙwabli ke yi a yankunan biyu. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Lieutenant General Asim Bajwa ya faɗa wa manema labarai cewa yanzu haka an girke sojoji a yankin arewa maso yammacin birnin Peshawar inda aka gina sabbin waɗannan ofisoshin. Yanzu haka dai sojojin suna nan waɗannan wurare daram, kuma za su hana duk wani ko wasu masu gilmayya tsakanin ƙasashen biyu. Hawa kuma ba wanda zai iya kaiwa gaban iyakokin biyu kamar yadda ake yi a da. Mahukuntan ƙasar ta Afghanistan dai sun yi zargin cewa 'yan Taliban sun ƙudiri aniyan kai hari a bakin iyakar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. ‘Yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane 17 kana sun ji masu 50 rauni a yankin 'yan Shi'a da ke gunduma Bagdaza babban birnin ƙasar Iraki, kamar yadda rundunar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya suka ruwaito. Aƙalla mutane 8 ne suka mutu nan take, kana wasu 29 suka samu rauni lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya tayar da bom ɗin da ya yi jigida da shi a sabuwar birnin Jadidi Bagdad da ke zamewa babban birnin kasuwancin ƙasar. Haka kuma wani ɗan ƙunar baƙin waken ya tada nasa bom a babban titin da ake hada-hadan kasuwanci na Baya da ke kudancin birnin na Bagadaza, inda shi kuma ya dalilin mutuwar mutane akalla tara, kana wasu 22 suka ji rauni, kamar yadda majiyar ke cewa a shafin yanar gizon da ƴan ta'addan suka saba amfani da shi. Wanda ya bayyana kansa a matsayin dan kungiyar IS, ya bayyana kansa a matsayin wanda yake da alhaki na kai wannan harin, yana cewa yayi niyya auna ƴan kungiyar Shi'a ne. Waɗannan ƴan kungiyar Sunni sun sha kai har-haren bamamai ga ƴan Shi'an Iraki waɗanda suke ganin suna da alaka da gwamnatin kasar ta Iraki. A cikin wannan shekarar, adadin ƴan gudun hijira da kuma ƴanci rani masu kwararowa kasashen Turai ya ragu kwarai da gaske, amma kuma yawan ƴanci rani a nahiyar Turai ya ƙaru. Wannan sanarwar dai tana ƙunshe ne a cikin wani kundin bayanin da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta fitar, wanda ta ce daga 1 ga watan Janairu zuwa watan Satumba ƴanci rani da ƴan gudun hijira ne da yawan su kai miliyan 25 suka kwarara cikin nahiyar ta Turai ta cikin ruwa, wanda hakan ya nuna an samu ragowarsu da kashi 40 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata, kamar yadda hukumar kula da ƴan gudun hijira ta duniya ta bayyana. Sai dai kuma adadin waɗannan mutane da suka mutu ya ƙaru, domin hukumar ta ce sama da 3,000 ne suka haɗu da ajalinsu lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa nahiyar Turai a cikin watan Satumba. A cikin haɗarin baya-bayan nan da ya rutsa da suko shi ne wanda wani jirgin ruwa ya ciko ƴan gudun hijiran makil da mutane.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya an buɗe wani taron ganawa kan yadda za a ƙara samar da fahimta tsakanin Musulmi da Krista, taron da Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da takwaransa na ƙungiyar Kan Reverend Asufo Oyekunle suka gana da juna. Ana dai ganin wannan haɗuwa da shugabannin biyu suka yi ta kawo ƙarshen takaddama da ta ɓarke bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kaiwa Sarkin Musulmi, ba tare da ya kaiwa shugaban ƙungiyar Kan ba, lamarin da ya sa Reverend Oyekunle ya nuna ƙorafinsa a baya. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Lika ya aiko mana.
Taron wanzar da zaman lafiya tsakanin Musulmi da Kirista Abuja ya jawo gaisuwa da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da sabon shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Kan Reverend Asufo Oyekunle karon farko, musamman ma bayan ziyarar sakataren wajen Amurka John Kerry Najeriya. In za a tuna, Reverend Oyekunle ya nuna ɓacin rai da Kerry ya gana da Sultan a Sokoto ba tare da ganawa da shi ba, abin da ya ci nuna wariya ce ga mabiya addinin Kirista. Taron da ya da cibiyar zaman lafiya ta Sarki Abdullahi Bino Abdulaziz da ke Vienna ta shirya ya samu halartar kungiyoyin Musulmi da na Kirista a Najeriya. Pastor James Mobile Way na cibiyar zaman lafiya ta Kaduna ya yaba yadda Sultan ya haɗe martani ta hanyar maraba a taron ga Reverend Asufo Oyekunle.
Wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya, sai ka ga an fahimce shi a hagunce. To, ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare. Kuma muna jin wannan tai mu dinnan a kungiyance za mu tabbatar da haka ya faru. Amma maganar da muke da dan Allah za mu so mu gayyato shi shugaba na kan ya sake zuwa taron rufewa don su yi tozali da shi da Sultan su ƙara tabbatar da wannan tafiyan. An ce wani tafiya ne ta faɗo mishi a gaggauce shi sa tashi, amma da idan Allah muna kokarin ya dawo a rufe taron da shi domin a ƙara danƙon zumuncin nan, mu kuma za mu yi ta turawa, muna zugawa, muna hurawa don a tabbatar cewa abin yayi daidai. Wutan ta kama, wutan ko ta kauna, kowa ya dinga raɗaɗi zazzabin zaman lafiya. To, idan an same ta haka, ko na ga kaman ƙasar nan duk za a samu abin da yake ce zazzabi na zaman lafiya, kowa zai ta neman ta sai ya samu maganin zamantakewa da zaman lafiya, wato zamanta masin.
Shi ma shugaban kungiyar Jama'atu Nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu ya ce dama rashin fahimta ta haddasa korafin.
In barka da raddin da Kiristoci suka yi masa na nuna rashin fahimtarsa a yadda al'amura suke. Wasu al'amura alaka ce ta diplomasiya, wasu alaka ce ta mulki, wasu alakokin da suna da yawa. To, shi sai kasa fahimtar cewa duk abin da aka yi da Sarkin Musulmi sai an yi da shi alhalin kowanne irin nashi shugabancin daban. Shi wannan shugaban kungiya ce kadai, shi kuma na shugaban al'umma ce baki daya. Saka za a ga jawabin shi mai alfarma Sarkin Musulmi yayi jawabi na dattaku, kamar ma wancan abin bai faru ba. Yayi masa lale da maraba da kuma masa fatan alheri bisa wannan zabe da aka yi da kuma fatan za a fahimci juna don a yi aiki don a zauna lafiya.
Tsohon shugaban matasa na Krista Pastor Simon A.S. Dolly ya ce ina ma jami'an gwamnati sun halarci taron.
In ka duba taron aka yi wannan ba gwamnati, shugaban gwamnati ko minista ko wani abu ko daya ba, kuma wannan abu ana yin domin cin gaban gwamnati ne. Domin ba zaman lafiya ba, ba inda gwamnati za ta samu cin gaba. Amma gwamnati na wannan Muhammadu Buhari ya da gwamnonin shi, gwamnati ba su kula da irin maganar addinin nan ba, kuma bai kamata ba. Ya kamata su dawo su ja da hankalinsu.
Ba mamaki ba a ba su gayyata zuwa taron nan ba.
Ban tabbata haka ba. Ba inda za a yi irin wannan babban taro ba ce ba. zagaitar da su ba.
Taron na wani uku na gudana ne ta hanyar jawabai da zantawar teburi-teburi, da a ƙarshe za a fitar da muradin da ake fatar cimmawa na hana duk tashin-tashina da sunan addini. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yau kuma kan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riƙa bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin mabiya addinai mabambanta a Najeriya? Kafin buɗe layukan mu, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To kada manta, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 5 na yamma, saura minti 17 ne kenan a nan Washington DC fa. Mun samu kira mana farko daga lafiya. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Abubakar Digare, karamar hukumar alkaleri, wanda aka fi sani da suna Abubakar Digare. Ina zauna lafiya fa da mulkin jihar Nasarawa.
To muna jin kamar Abubakar.
To ni dai ina kira dai ga mutane gaba ɗaya, musulmi da kirista, duka Allah yi mu tare, Allah yi mu dai duka haɗa kai a zauna lafiya.
To
kira na kenan da Allah.
To madalla, mun gode Malam Abubakar Digari daga lafiya a jihar Nasarawa. Lambar da za a kira, to madalla, mun gode kwarai da gaske mu ma. To mun ga kira mun samu daga Port Harcourt. Wane ne kan layi?
Alhaji Malam Maimai.
To muna jin ka, Alhaji Malam.
Assalamu alaikum, ina muku barka da aiki.
Wa alaikum salam, muna maka barka da wannan lokaci mu ma.
To da fatan wannan abu dai ina taimako mu game da zaman lafiya. Muna fata ba a Kaduna ko Abuja a ringa yi ba, a ringa kira ko ina ana haɗa kai na musulmi da kirista. Kamar lokacin Kirsimeti in ya zo, a samu wanda za su ci abinci a gidan kirista, lokacin sallah ma haka. To amma kullum sai Abuja da Kaduna ne muke jin irin wannan. Ina fata ko ina cikin kasa za a samu irin wannan.
To madalla, mun gode Alhaji Malam daga Port Harcourt. Yanzu ga wani kira mun samu daga Kwantagora jihar Niger. Wane ne kan layi? Alo, na Kwantagora, kana jin mu? To na kaman mun rasa layin na Kwantagora. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riga bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya? Ka kira mun samu daga Zaria jihar Kaduna. Wani ne ya kallai?
To kana tare da Musa da yarin Kwangila Zaria.
Yau muna jin kamalan Musa.
Eh to ni da farko ne mana ne muku fata alkhairi ne gaba ɗayan ku ma'aikatan ku, don muna jin daɗi yadda ke kokarin waya mana da kai da kuma ka mana mafi masu amfani.
To mun gode. To mallam mun gode kwarai da gaske Mallam Musa daga Zaria jihar Kaduna. Kada a manta lambar da za ki kira ita ce 2022025655, sai an sa alamar ƙari wato plus kenan, sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riƙa bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da Krista domin samun wato dawwammamen zaman lafiya a ƙasar? To mun samu kira daga yankin Difa a jihar Niger. Wane wato a jamhuriyar Niger, wane ne a kan layi? Allah sarki, mu ma muna matuƙar farin ciki da ka same mu a wannan lamba. Wani kuwa ke magana?
Ali sunana Ali Ali ne.
Yawo, to muna jin kamalan Ali, menene ra'ayinka? To madalla mun gode kwarai da gaske, da fatan zaka ci gaba da gwadawa a duk lokacin da muke irin wannan shiri na karban wayoyin ku. Mun gode kwarai. Ga kira mun samu daga Kwantagora a jihar Niger, har ilayewa ne kan layi?
Kamal Din ne daga Kwantagora.
To muna jin kamalan Kamal Din.
Wato addini in dai ba mutum zai sa tsare ba, mutum ya kamata ya ɗauki abun duniya a hankali. Shi ya san wanda ke duniya, sannan zuciyar mutum shi ne nani shi na da ya ka cusa mutum ra'ayi dole ba, a hankali ma za ka gyara ra'ayin mutum, a hankali za ka ɗauki.
To madalla mun gode Kamaluddin daga Kwantagora jihar Niger. Ga wani kira mun samu daga Taraba, wane ne kan layi?
Ina magana da Dr. Bala ne, Dr. Bala Yaro a nan Taraba cikin fadar jihar Jalingo.
To Dr. Bala Yaro, muna jinka.
Wannan kira ya kira yanda kuka nema a yi din nan fa, yana nan akan shugabannin addinai ne wayannan guda biyu din. Kuna ji na ko?
Muna jinka.
Da na musulman din da su faltoci na kristocin din duka, ya kasance duka idan an shiga mujamu'ai ya kasance suna fahimtar da zamantakewa irin na yau da kullum.
Na'am, to Dr. Bala da yake kai batun maganan wato zamantakewa, ba ka ganin kaman al'umman wato cikin gari ma suna da irin tasu gudunmawar da za su bayar wajen ganin cewa an samu zaman lafiya?
Mu da muke zaune din nan ma muna makotaka da su, kuma muna iya kokarin mu na zamantakewa na yau da kullum. Ko yanzu hakan nan magana da muke da kai, akwai yaran kristoci muna suna nan suna kallo a cikin gida na din nan. Haka idan ana samu irin wannan, ai ba za a samu ban kai ba.
Haka yake, haka ne.
Eh.
To madalla mun gode kwarai Dr. Bala Yaro daga jihar Taraba. Ga kiran dai har mun ƙara samu har ila yau daga jihar Taraba, wane ne kallai?
Sani Karanga ne daga Taraba.
To muna jinka Mallam Sani. Muna jinka.
To shawarin da nake son bayar shine, mu matasa da muka taso yanzu ya kamata mu hada kanmu. Idan muka hada kanmu, to kasa za ta zauna lafiya, domin mun samu canji, samun canji na shugabanci a kasa.
Eh, muna jinka Mallam Sani.
Iya nawa shawarin kenan. Allah kuma ya bamu zaman lafiya, mu zauna lafiya da junanmu.
To sai mu ce amin a Mallam Sani daga jihar Taraba. Lambar da za a kira ita ce 2022025655. Ga kira daga Gombe, mun samu. Hello, na Gombe. Ina ga waalaikumu salam. Sai ka kashe rediyo ko kuma talabijin ne nake kusa da kai, ina ga yana kutse a cikin maganar da kake yi.
Abdul Karim Babangida a sakataren sarkin Hausawan Gwagwa.
Yawwa, muna jin kamar Abdul Karim.
Yawwa, wannan abin da kuka ya dace, kuma dama babban abin da ya dace shine daga jami'u
zuwa masallatai limamai su ne kamata su rika wayar wa mutane kai ga kyakkyawan ilimi yadda za a fasinci yadda zamantakewa yake.
To malam muna jin ka malam Abdulkarim, akwai radio kusa da kai kuma tana kutse kan bayanin da kake. Ga wani kira mun samu daga ina ne? To daga Port Harcourt muna jin ka.
To sunana Salisu ne daga Port Harcourt.
Yawa muna jin ka malam Salisu.
To alhamdulillahi addinin nan duka dai guda biyu kowanne ya nuna yadda za a zauna da musulmi da kiristan mu gaba daya. Wanga wani abin da za a tada jijiyoyi suna tsakanin kirista da musulmi ba. Inda kowane addini dai yana kira na cewa ba dole ga addini. Idan haka ba halin ka jawo mutum da ƙarfi da yaji ka ce sai addinin da kake yi. Ko shi musulmi ya jawo ka ce sai ka addinin da kake yi sai ka yi shi, ko kuma kai kirista ka jawo shi ka ce sai yayi wanda kake yi. Wannan kowane addini yayi fadakar a haka. Saboda haka ina ba da shawara Allah ba mu zaman lafiya da mu da kiristocin gaba daya.
To sai mu ce amin malam Salisu daga Port Harcourt ko kuma Port Harcourt a Najeriya. Mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira, na kuma kawo ƙarshen daukan wayoyin naku. Yanzu kuma sai labaran motsa jiki.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda matasan ƙasar ƴan ƙasa da shekaru 17 ke shirye-shiryen wasan sada zumunci da takwarorin su na ƙasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire domin su kintsa gogawar da za su yi a ƙarshen makon nan da takwarorin su na ƙasar Gabon a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka nan ƴan wannan aji waɗanda za su wakana a baɗi idan Allahu ya kai mu a ƙasa Madagascar. A wasan su na can baya jamhuriyar Niger din ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi gaban ɗan ƙasar Gabon din da suka kai mata ziyara a babban birnin Yamaji. Kuma za a yi wasan na biyu ne a Libreville, babban birnin ƙasar Gabon. Abin tuni a can baya shi ne cewa jamhuriyar ta Niger a ƴan ƙasa da shekaru 17 ita ce ta dakatar da tarayyar Najeriya da ƙirƙirar kofin duniya a wannan ajin. Bayan da ƴan Niger din suka karkare Najeriya 3-1 a Yamai, bayan Najeriya ta yi musu 1-0 a gida. Idan muka leka kuma a ƙasashen waje, ɗan ƙasar Ivory Coast Serge Aurier da ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa Paris Saint-Germain, kotu a babban birnin ƙasar Paris ta yanke masa hukuncin zama gidan wakafi na tsawon watanni 2. Wannan ko bayan sa'insa ɗin da yayi da wani jami'in tsaro a ranar 30 ga watan Mayu da ya gabata a lokacin da ya fito daga wani gidan rawa a lokacin da ake yanke masa hukunci. Shi dai ɗan sandar ya ce Serge Aurier ɗan ƙasar Ivory Coast ya ingije sa, abinda ya sa dole ya dakatar da aiki na tsawon awa 24 saboda rundun bugun da ɗan ƙasar Ivory Coast ɗin ya yi masa. Shi kuma ɗan ƙasar Ivory Coast ɗin ya musanta wannan zargin da cewa ɗan sandar ya buge shi. Abinda ɗan sandar ya ce ho, amma ya dunguje shi ne da tafin hannunsa a lokacin da ya kutso shi. Shi dai Serge Aurier ba a yanke masa hukuncin tafiya gidan wakafi ba kai tsaye, ya riga ya ɗaukaka ƙara yana yakinan buga ma ƙungiyarsa ta ƙwallon ƙafa Paris Saint-Germain a gogar da za ta yi na wasannin ƙwallon ƙafa na Champions League da Ludogorets ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bulgaria. A gurguje idan muka leka a fagen wasa, yanzu haka ana ci gaba da gogawa a wasannin ƙwallon ƙafa na club da suka kasance zakaru a nahiyar Turai. Kuma club ɗin sai SK Moscow a rukuni na A yana dabsa da Tottenham na ƙasar Ingila, sai Monaco ta Faransa da ke dabsawa da Leverkusen ta ƙasar Jamus duka a group A. A group F Borussia Dortmund tana karawa da Real de Madrid. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabin sa na karshe da ya gabatar a zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya, shugaban kasar Amurka Barack Obama ya yi magana akan irin ci gaban da duniya ta samu, a yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas. An samu ci gaba akan abubuwa da dama, to amma kuma hakan na fuskantar barazanar bambance-bambance da tashe-tashen hankula da wasu dake da kwadayin bin guguwar tsauraran ra'ayin addini, bambancin aqida da zazzafin kishin kasa. Shugaba Barack Obama ya bayyana abubuwa da dama da suka taimaka wajen inganta rayuwar al'umma a duk fadin duniya cikin tsawon shekara 8 da suka gabata, waɗanda suka hada har da farfadowar tattalin arziki. Ya kuma yi bayanin masifar koma da tattalin arzikin ya samu a wannan zamanin, da kafa jadawalin kare duniya daga hadarin canjin yanayi, da warga zatudin mun tsira na ƴan ta'adda, da zartar da kuduri akan batun nukiliyar Iran ta hanyar diplomasiya, da maida dangantaka da kasar Cuba, da kuma rantsar da zababbar shugabar kasar Bama da aka zaba ta hanyar demokaradiyya. Sannan kuma ya lura da cewa cikin shekaru 25 da suka shige, an samu ninkayen kasashen da suke bin tafarkin mulkin demokaradiyya a duniya. Mr. Obama ya ce lokaci guda kuma an gano wata baraka mai zurfi akan iyakokin kasashen ƙetare.
Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict. Across vast swaths of the Middle East, basic security.
Yace an samu kwararar ƴan gudun hijira ta kan iyakokin ƙasashe a ƙoƙarin da suke yi na gujewa mummunan tashin hankali da ke faruwa a gabas ta tsakiya, inda bin doka da oda ya lalace. Mun ga yadda gwamnatoci ke musgunawa ƴan jaridu tare da murƙushe ra'ayoyinsu game da tace yadda bayanai ke fitowa. Bugu da ƙari, Mr. Obama ya lura da yadda ƙungiyoyin ƴan ta'adda suke jawo barazana ga al'umma, domin suna haifar da tsana ga musulmi ƴan gudun hijira waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Shugaba Obama ya ce duniya tana da zaɓi, ko ta matsa lambar zama zakaran gwajin dafi wajen haɗin kai, ko kuma ta koma ga zama duniyar da ke fama da rigingimin ƙabilanci da bambancin launin fata da kuma bambance-bambancen addini. Hanyar da za a cimma zaɓi na farko shine fahimtar buƙatar da ke akwai na jurewa da mutunta dukkan bani Adama, Mr. Obama ya ce, da kuma fahimtar begen dukkan jama'a na ba da gudunmawa ga shawarwarin da suka shafi rayuwarsu. Ya ƙara da cewa buƙatar bayyana suwaye mu bata taso ba, musamman ga waɗanda muke da bambancin ra'ayi, sai dai imani da ƴanci da daidaito da kuma yin adalci. Mr. Obama ya ce yin imani da waɗannan ƙa'idoji ya tilasta masa fahimtar cewa hanyar da ya fi dacewa ya ba da gudunmawarsa ko taimakawa shine ya tabbatar da duk matakan da zai ɗauka sun dace da buƙatun mutane. Ya ce ya kamata gwamnatinmu tare da Majalisar Ɗinkin Duniya su yi nuni da abin da yake na gaskiya. Shirin muryar Amurka kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ga labarai a taƙaice.
A takaicen, ƴan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da Hillary Clinton kowannensu ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin Amurka da kuma rawar da gwamnatin nasa zai taka game da harkokin kasashen waje idan ya kafa gwamnati. Kowannensu yana magana ne a wajen muharin da suka yi na yakin neman zaben da suke yi, wanda suka yi a daren jiya Litinin gaban ɗimbin masu jefa kuri'a kafin ranar jefa kuri'a da za a yi a ranar 8 ga watan gobe. A wajen muharin, Trump ya sake nanatawa cewa Hillary ba ta da wadataccen ƙoshin lafiyar da za ta iya zamowa shugaban ƙasa. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce sun kammala gina kashi 20 na ofisoshin da ke bakin iyakar ƙasar da ke da iyaka da ƙasar Afghanistan da ake cewa yana sake wa gaga. Wannan ya sa ƙasar ta Pakistan ta yi kira ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da ta ɗauki matakin da ya dace domin hana ƴan ta'adda shiga ƙasar ta Pakistan. Makwabtan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawancin tsaunuka ne sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayya da ƴan ta'adda da masu fasa ƙwabri ke yi a yankunan biyu. ƴan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane 17, kana sun ji masu 50 rauni a yankin ƴan shi'a da ke gunduman Bagdaza.
Masu sauraro, duka abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. Amma kafin nan, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Alhaji Ado Ubanta, wanda Allah ya warasu a layin zana da ke birnin Jos a Jihar Plateau a ranar Lahadi, da fatan Allah ya ji kansa, amin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, sai June Leather Discretion da ta haɗa shirin, sai kuma injiniyan mu Mari da ya daidaita mana sautuka, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.